أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات قاضي الحاجات، والنظر إلى وجهه نهاية الغايات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من غديا الله سبحانه وتعالى دكتور ثمان حبوا أيام رانا الثلاثة أتكون وطن رمضان يومنا أزمي يوم شاء شدة وطن رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من مكة إلى مدينة شكرا تا دبو دايا دداري حدود أربعين ديدي وندعب إن يادات دا أشرين دا دايا وطن بير ميلادية تا دبو بير قوم شاترا إن شاء الله تعالى زام جسد دا إن دا مكسايا أتكين سورة الزمر ajiya mun tsaya ayata 31 fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake cewa innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Bima'ana waɗannan ayoyi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata mana su akan cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama zai rasu ya bar duniya, kamar yadda kuma su ma Quraisha wanda suke rikici da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma ba dawama za su ba, su ma lokaci yana yi za su je zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan ayoyi guda biyu daga aya ta 30 zuwa aya ta 31 Muhammad ibn Salih al-Usaymin Allah ya rahama gare shi yake cewa waɗannan ayoyi guda biyu suna fa’idantar da mu, mana suna karantar da mu wasu abubuwa kamar haka. Anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallama lan yakhluda abadal abidin bal huwa mayyit. Lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba zai dawwama ba, bari dai shi ma zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda wannan aya ta mana magana a kai, kuma haka Allah ya ambata mana irin haka a wani waje a cikin Al-Qur'ani mai girma, da Allah yake cewa wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta fa hum al-khalidun. Ai, ba mu rubuta ba wani dan adam ba kafin kai akan cewa ya dawwama. Afa in mitta, to kai idan ka riga ka mutu su waɗanda suke rikicin da kai afa hum al-khalidun su za su dawwama ne? A'a, kenan yadda kai za ka mutu su ma haka za su mutu. Kenan wannan kaga yayi daidai da fadar Allah subhanahu wata'ala innaka mayyitun wa innahum mayyituna, kai za ka mutu su ma za su mutu. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu a cikin wannan ayoyi guda biyu za mu fahimci cewa akwai tasliyatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama, kamar akwai wani nau'i na lallashi da sauƙaƙa musiba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama saboda an ƙaryata shi. Sai Allah yake lallashin zuciyar shi akan cewa kar ya ɗaga hankalin shi, ya yi haƙuri. Duka rikicin anan gidan duniya ne, wani lokaci ne mu'akkat, wani lokaci ne ƙayyadaddi, za a koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, a can gaskiya za ka yi halinta. Sannan kuma waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa inzaru ha'ula'il mukazzibin, ana jan kunni na waɗanda suke ƙaryata shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama, tare da ja musu kullun cewa bi anna lahum maw'idan ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-ihtisab yawm al-qiyamah cewa suna da randebu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gobar kiyama a wajen Allah mai girma da buwaya Allah zai tantance tsakanin shi da su waye ne gaskiya to kaga wannan tabbas zai zamanto akwai sauƙaƙawa ga shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan abin da yake kira zuwa gare shi hallau da waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa lalle isbatul ba'thi wal hisabi akwai tabbatar da za a tayar da mutane daga cikin kaburrukan su kuma za a yi musu hisabi a gobe kiyama a daidai lokacin da waɗannan ayoyi kuma suna karantar da mu ma'anar cewa lalle dukkan mutumin da yayi wadi da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to lalle wannan mutumin ya tabbatar da cewa a gobe kiyama hukuncin shi yana wajen Allah wanda kuma wannan hukunci ba lalle bane ba kuma tabbas abinda za a hukuncin akai ba zai gyara shi ba dan haka abinda ke kan dukkan wani mutum mai jayayya mai inaji mai taurin kai tsagera ya sallama wa dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ya bi abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi in kuma bai bi ba to lalle tabbas zai ga abinda baya so a gobe kiyama wanda shine za a tashi gobe kiyama kuma ya zamanto matsayin shi matsayi ne na kaskantattu walaƙantattu wanda suka walaƙantar da kansu a ran gidan duniya ba su aikata alheri ba matashi ya karatu ta yau aya ta 20:33-2 zuwa aya ta 33 da aya ta 34 har zuwa da 5 Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa faman azlamu mimman kadhaba 'ala Allahi wa kadhaba bis-sidqi idh jaa'a alaysa fi jahannama maswal lil kafirin wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dhalika jazaa'ul muhsinin ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وبنجي سبحانه وتعالى يكي أبا تامل أتكي وأن آيوي فمن أظلم يوائي متم في ظالمتي سمدا ممن كذب على الله سمدا متم الدزيكي كيري كريا يجنجنا والله سبحانه وتعالى والنشين هو ظالمتي haka kawai ka yage bakinka kai ƙarya ka jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan shine mafi girman zunubi da dan adam zai jawo kanshi imana an tansi an yansiba al-insan ila Allah subhanahu wata'ala ma huwa bari'un min dan adam ya jingina wa Allah mai girma da buwaya abinda Allah ya barranta da shi ba abu ba Allah ka jingina wa Allah subhanahu wata'ala to ba wanda yake ka zalunci kamar yanzu irin wanda zai jingina wa Allah subhanahu wata'ala mata yace Maryamu matar Allah ce subhanallah ko kuma ya jingina wa Allah da yace annabi Isa dan Allah ne subhanallah haka kuma ya sanya mushi wasu kishiyoyi wasu ababen bauta na daban ko kuma yace mala'iku ayaya ne mata na Allah subhanahu wata'ala waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha Allah ya shahidu khalqahum sa tuktabu shahadatuhum wa yusalun kana dukkan mutumin mafi zalunci shine mutumin da zai kirkiri ƙarya ya jingina ta ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul an'am aya ta 144 Allah yake cewa lokacin da yake ambata irin waɗannan nau'in dabbobi da Allah ya halatta wa dan adam ya ci karshe a cikin kusan ƙarshen ayar Allah yake cewa فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وانيني متمن ديه ظالمتي ويكي ظالمتي سمد متمن دا افترى على الله يكي ركريا يجنجنا تقى الله سبحانه وتعالى سبود مي ليضل الناس بغير علم سبود يبتر دا متاني باتاني دون علم با يزا ايرين يو حقا تنا فاروه وتفاروه زاها غمتون دن سونا شمال مين يكون مكبا تشوانا zai dage ya jajirce ya murje idan shi ya yi ƙarya saboda ya kare wata manufa daga cikin manufofin rayuwar shi dan ya ga ya gyara wata maslaha daga cikin masalih nashi dunyawiyya wani interest shi na rayuwa zai ma Allah kariya to Allah ya ce wa ya kai zalunci saboda irin wannan mutum sai Allah ya ce inna Allah la yahdi al-qawma zalimin lalle ku fasali cewa Allah baya shirin da mutum mutane wanda suke azzalumai daka duk mutumin da zai kirkiri ƙarya ya jingina ta ga Allah wanda mutum shine mafi zalunci sannan a cikin ita wannan surar dai Allah ya sake maimaita irin wannan aya ta 157 Allah yake cewa aw taqulu law anna unzila alayna alkitabu lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma sai Allah ya ce fa man azlamu mimman kazzaba waye mafi ƙarya mafi zalunci sama da mutumin da zai ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wata'ala wa sadafa anha ya kuta ya bar su Allah ya ce za mu sakanta wa irin waɗannan mutanen da irin aikin da ya kasance suna aikatawa idan ka zo cikin suratul a'raf aya ta 37 Allah yake cewa faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kazzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum قالوا أينما كنتم تعبدون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين التي فمن أظلم وايكي ظالم تي سمدا مما افترى على الله كذبا وتمن ذكر كريا يجين دينا تجا الله سبحانه وتعالى أو كذب بآيات بكم كريا تآيو الله سبحانه وتعالى والنسون مفي زمنته ومفي الظالم أبن قصر أتكين سورة يونس آية تقوم شابك الله كي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا سيتي أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون وأي متمن ذي كريا سمد آيه ظالمتي سمد متمن ذي كريا يجين دينا تجا الله سبحانه وتعالى وكم كريا توسو آيوين أبنجي سبحانه وتعالى حقا تسكين سورة الكافي الله يساكي تيوى هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا يتي وايه مفي كريا مفي ظالمتي وايه مفي ظالمتي سمد متمنى زي كريا يجنجنا تجا الله سبحانه وتعالى سننكما أتكين سورة الزمر يعني اتوانا آية دمك كانت آوى فمن أظلم ممن كذب على الله waye mafi zalunci sama da mutumin da ya ƙarya da ya ƙarya kuma ya jingina ta ga Allah subhanahu wataala kene ƙaryen yayi kuma ya jingina ta ga Allah subhanahu wataala sannan ba anan kadai tsaya ba wa kazzaba bis-sidqi iz jaa kuma ya ƙaryata da gaskiya lokacin da gaskiya ta zo mishi bi ma'ana ay kazzaba bil qur'an ya qaryata al qur'ani mai girma wan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ya qaryata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wat tauhid ya qaryata tauhidi wal ba'th wal jaza kuma ya qaryata tayar da mutane a gobe kiyama yace kawai a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna la madinuna yanzu bayan mun mutu an binne mu mun zama kashi kasa ta cinye mu yanzu kawai shikenan sai ka zo ka ce mana wai za a tayar da mu mu zo mu ta rayuwa haba kai maka duk abin da kake faɗi mana ga kakan suwa da yau shekara shi 100 da mutuwa har yanzu shiru ba labari ya taso mana sai suka yi amfani da hankalin su suka ƙaryata abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda wannan sai za su zama to suna daga cikin halakakku wanda suka kafirce wa Allah subhanahu wataala to shine anan Allah yake cewa faman azlamu waye mafi zalunci sama da mutumin da ya ƙaryata Allah imana ya jingiri ƙarya ya jingira ya dauki ya kirkiri ƙarya ya jingira daga Allah subhanahu wataala kuma ya ƙaryata gaskiyar da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita ya ƙaryata manzon Allah ya ƙaryata Qur'ani ya ƙaryata tauhidi ya ƙaryata tashin kiyama kuma ya ƙaryata sakamakon da zai biyo bayan tashin kiyama shine Allah ya ce ku bani labari waye mafi ƙari mafi zalunci sama da wannan mutum wanda ya zamanto haka shi da tabi'ar shi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yake ambata cewa babu mutum mafi babu abu mafi tsanani yake cewa inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahadin wanda yake cewa yin ƙarya kai ƙarya ka jingina wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama
ba daidai bane ce da yin ƙarya akan wani da wacce da wacce da wacce. Mun san dai cewa ƙarya kayan mutanen banza ne, mun san cewa ƙarya abu ne wanda yake kai mutum zuwa ga fajirci, mun san cewa fajirci kuma yana kai mutum zuwa ga gidan wuta. Wannan kuma ɗan adam ɗin da yake ƙarya za a rubuta sunan shi a wajen Allah wani ɗan wani ko wacce ‘yar wani tana cikin maƙaryata. Mun san lallai tabbas haƙari ne mai girma, kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce baya shirye da ɗaya maƙaryata. To amma fa duk da girman da ƙarya take da, sannan kuma yin ƙarya akan haƙƙin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba irin yin ƙarya bane a kaina ko kuma a kai ki. Shine manzon ya ce ba irin ƙarya bane a kai akan ɗaiɗaikun mutane. Manzon ya ce ƙarshen labari akan yi mun ƙarya, duk mutumin da ya yi mun ƙarya to falyatabawwa ma'adahu, ya zaɓi inda zai zauna. Falyatabawwa, ya zaɓi inda zai zauna a cikin gidan wuta. Duk mutumin da zai ma Allah ƙarya ko kuma ya yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarya, to wannan mutumin shi a gidan wuta ba sai ya zaɓi inda zai zauna. Ya salam. To yanzu wannan abin da muka karanta mu komo mu lissafa shi da rayuwarmu. Yanzu idan ina so in yi magana in tabbatar da magana ta, kawai sai in ce ai addini ma ya yarda da kaza. In na ce addini ya yarda da kaza ne nake nini? Allah ya ce ko manzo Allah ya ce ko? Tunda su ne addini ko ba ka ba? Ko kuma ka ce ai manzon Allah ma ya yarda da kaza? Alhali bakkar aya bakkar hadisi. Ruwan ana samun shi har a wajen lafiyar mutanen da suke ɗan siyasa. Saboda yana so ya ja hankalin mutane ya bugar da su ya nuna cewa abin da ke kai daidai ne a yarda da shi, sai ya ce ai addini ma ya yarda da kaza. Alhali kuma ƙarya yake. In ka ce akara maka Allah ina aya da kace Allah ya ce haka, babu. Akara maka Allah ina hadisin da Allah ya faɗa haka, babu. Don haka mutum ya yi hankali da jingina ƙarya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ya bayyana cewa la ahada azlama mimman kazaba ala Allah wa kazzaba bis-sidqi, babu wanda ya kai zalunci sama da mutumin da ya ƙarye ya yi ƙarya ya jingina wa Allah ko kuma gaskiyar ta zo mushi ya ƙarye ta da. To bayan haka Ubangiji subhanahu wataala sai yake cewa wa kazzaba bis-sidqi iz jaa, sai Allah ya ce alaysa fi jahannama maswan lil kafirin, wai shin wutar jahannama ba ita bace makoma wadda ta dace da dukkan wani mutum wanda ke kafiri ne, wanda ya kafirce wa ayoyin Allah, ana ce mai gabas yana cewa yamma, a ce mai sama ya ce ƙasa, a ce hori ya ce baƙi, duk abin da aka wadiya da sunan addini shi sai ya tanka, babu inda ya cancance shi sama da gidan wuta. Saboda Allah ya mushi duk abin da ya kamata a ce ya ɗauki izina, ya zamanto mushi wa'azi da gargaɗi, amma dai ya ƙi gargaɗuwa, haka kuma ya ƙi zamanto mushi izina. To bayyana wata makomar da ta wuce wutar jahannama. Shine Allah ya ce to duk mutumin da ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah, haka kuma gaskiya ta zo ya ƙaryata, to makomar shi baya da wata makoma, iqamatu nuzulihi fa hiya jahannama, ba wurin zaman shi matabbatar shi a gobe kiyama ita ce wutar jahannama. Allah kare mu. Bayan sai Allah ya ce wallazi jaa bis-sidqi, allazi jaa bis-sidqi, wanda ya zo da gaskiya. Wa ake nihi? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Wallazi jaa bis-sidqi kin anan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, sai ke cewa wa jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi, wa saddaqa bihi, ya gaskanta shi. Wa ake ni anan? Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu. To wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi, da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, da shi Abubakar Siddiq, da ya gaskanta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, da ma sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da su ake nihi anan. Allazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi, Allah ce ulaika, kaga irin kalan waɗannan mutanen, humul muttaquna, ai li azabillahi, Allah zai kare su daga azabar shi, bi imanihim, a dalilin imanin da suke da, wa taqwahum, sa dalilin taqawa da tsoron Allah da suke da, bi tarki shirki wal ma'asi, saboda sun nisanci shirka kuma sun nisanci duk wani abu wanda yake saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ne. annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da yazo ya fara kira waɗanda suka yi imani da shi a karan fari, Allah ya ce ba sa zamantowa daya da wanda suka yi imani da shi daga baya. La yastawi minkum, ko bai zai zamanto ɗaya ba waɗanda suka fara ciyasuwa suka fara yin imani da waɗanda suka zo bayan addinin ya tabbatu ya kahu ya samu gindin zama suka zo suka yi imani, to tsarin ladansu ba zai kasance ɗaya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba. Saboda a haƙiƙanin al'amari mu mun samu addini ne a bagas, bi ma'ana mun same shi a kyauta, biduni ta'abin wa biduni mashaqqatin, ba wani wahala da muka yi, ba wani gajiyawa da muka yi, kawai haka muka same shi. Da haka wallahi mu yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a kan wannan ni'imar da ya mana. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da mala'ika Jibril ya iske shi cikin kogon nan yace mishi iqra, yace ma ana biqari, iqra ma ana biqari, iqra ma ana biqari, fa akhadahu fa ghadahu. Mala'ika ya kama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gumse shi ya girgiza shi yace mishi ikaratu, yace ban iya karatu ba, har ta kai inda yace iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Mazalla ya shiga cikin al-iltija, mazalla ya rika girgiza ya rika karkarwa, yazo wajen Khadija yake cewa zammiluni zammiluni kulillibeni kulillibeni, aka lillibe shi take tambayar labari lahiya, yace ai ga abin da yayi yazo mishi kaza 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 kaza, sai wannan ya ce wala qad khashaytu ala nafsi, wallahi har na najiwa kaina tsoro. To amma da yake mace ce wadda ta san inda aka dosa, mace ce wadda ana wasafta ta daga a cikin mata ɗan ajin tubarkalla, ta ce kalla, ta ce aha ya Rasulallah, aha ya Muhammad, lan yukhziyaka Allahu abada, Allah ba zai taɓa kumyatar da kai ba. Sai ta rika ambata mishi halayen shi na kirki, innaka kai inna lalle kana ɗaukar ɗawainiyar jama'a, kana kaza, mutum ne mai gaskiya, mutum ne mai amana, mutum ne mai kaza, ta faɗi mahasin ayyukan alheri da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi, tace mutumin da yake da irin waɗannan ɗabi'u da waɗannan halaye Allah ba zai kunyatar da shi ba. Sai tace yanzu abinda ma ya kamata a yi, tashi za ku yi mu tayi wajen baffana Warqatu ibn Nawfal, mu tayi wajen Warqa ibn Nawfal, saboda mutum ne wanda ya karanta littafin Annabi Musa, sannan kuma ya san sha'ar fike cikin At-Taura, mutum ne wanda ya yi karatu, iri-irin su ne wanda Allah yake cewa la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina ashraku, sai ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu al ladzina qalu inna nasara, yace zalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq. Idan ana karanta ayoyin Qur'ani sai ga idanun suna zubar da hawaye, saboda abinda suka karanta a cikin At-Taura da Injila shine kuma suka ji suke saurara yanzu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana karantawa. Suka kai wajen Warqa ibn Nawfal, mazallai ambata mishi ga abinda ya gani. A lokacin Warqa ibn Nawfal sai yake cewa, yace zakan nabusul ladhi nazala ala Musa, yace ai wannan shine dan aike wanda ya sabko wa Annabi Musa mala'ika Jibril. A lokacin Warqatu ibn Nawfal a game da abin da ya karanta ya tabbatar da cewa lalle Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Annabi ƙarshen nan da ake wani. A lokacin Warqa yake takaicin ina ma a ce iya cikin ƙuruciya, ina ma a ce yana da jini a jika, ina ma a ce shekarun shi kaɗan ne, ya taimaka wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya taimaka wa da'awa takaici yake ji. Ke wace irin gudunmuwa kika taɓa baiwa addinin Allah? Tambaye kanki, ni ma tambaye kaina, wace irin gudunmuwa muka taɓa baiwa addinin Allah? Wace irin gudunmuwa ka kawo, ko ta ƙarfin jikinka, ko ta tunaninka, ko ta dukiyarka, ko ta duk abin da ka mallaka, wanda kuma addinin dole sai an yi haka to kuma addinin zai tafi? Warqa yake takaicin yatsuwa, ina ma a ce yana cikin jin ƙarfin shi ya ba manzo Allah kariya. a lokacin yake bai wa manzon Allah labarin cewa lalle mutanen garin Makka sun kore ka, wannan garin da kake ciki sai an fidda ka daga cikin shi. Bat manzon Allah yake mamakin cewa awa mukhrijiyahum, yanzu Qurayshawa yanda suke so na za su danga daga cikin garin Makka. Warka yace ai abin ya wuce nan, duk mutumin da zai zo da irin abin da ka zo da shi wallahi sai an mashi kiyayya. Wallahi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan hali, ma'ana kira akan cewa yayi da'awa, yazo kira akan cewa yayi kiraye mutane akan su hasabuta wa Allah, su bauta wa Allah shi kadai da sauran ayoyin da suka zo. To wannan shine bidayatu da'wa, farkon da'awa da aka fara. Kuma waɗannan shekaru da aka yi kusan shekaru guda uku an yi da'awar ce a koye, ba wanda ya san me ake ciki. In za ka musulunta sai dai ka musulunta a koye. Mu yanzu a yau wake musulunci a koye, waye zai musulunta a koye? Har sai an hudo ka a tele a radiyo ana gwada ka, wani zai musulunta, ana jin daɗi ana tarbanka. Su a wancan lokacin kalubale ne, in za ka musulunta sai dai ka je Daru Arqam ibn Abi Arqam, kuma shi ma sai tsakiyar dare ka je ka amshi kalmar shahada wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna da labarin irin su Ammar, irin su Sumayya, azabtar da su da Quraysh suka rika yi, wanda azabtarwar da ta kai mutanen nan su bar addinin ma. Amma saboda haƙiƙanin musuluncin, madarar musulunci ce a cikin zuciyarsu, suka tsaya suka kafe. An ce Sumayya Abu Jahal ya kashe ta, mashi ya ɗoka ya sa a gabanta, ya taka hirin yadda ta mutu. Amma ba ta yi taradu'i ba, ba ta yi baya ba. Yanzu ke a yau biki ya sa hijabin da Allah ya yarda da shi saboda maganar mutane. Ayyu islamin haza, ayyu imanin haza. A karanta miki hadisi biki ya aiki da shi saboda mutane kar su miki surutu. Faɗi ne za su yi, kuma shi ba su isa su faɗi a gaban idanki ba, sai dai a bayan idanki. Amma aikata ya gagara. Wani irin musulunci ne wannan? Wani irin imani ne? Wajibi ne kowa ya ɗauki imanin shi caji. Dokokin Allah suna samun karɓuwa a cikin zuciyarka, ko kuma a kawai dai kana auna abubuwan ne da yadda kake rayuwa? To irin waɗannan mutanen da suka musulunta irin wannan lokaci, shi ne Allah yake ba mu labarin cewa wanda ya zo da gaskiya, wanda shi ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da wanda suka amshi gaskiya a karan fari irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda Abubakar iya ɗaya daga cikin rijalu maza wanda suka fara amsar musulunci. Kan a kori Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai a kori Abubakar daga garin Makka. Ya zo zai huta daga cikin garin Makka, sai ya haɗu da wani mutum ana kira shi da suna Ibnu Daghinna. Ya ce, Abubakar lahiya, za ka bar gari? Ya ce, mutanen garin Makka suka kore ni. Ibnu Daghinna yake cewa, yo ai irinka ya wuce a kore shi. Duk da cewa Ibnu Daghinna kafiri ne, shi kuma Abubakar mai imani ne. Ya ce, kai da mutumin da kake taimakawa mutane, kake taimakawa yara, kake taimakawa mata, kake taimakawa gajiyayyu, wanda ya aihu bai da yadda zai yi sura wajen ka zai zo, wanda bai da lahiya wajen ka zai zo, wanda ya shiga matsala wajen ka zai zo, yo ai kore ka a gari, wajen taimakawa jama'a. Kaga anan me yasa Ibnu Daghinna ya mezo shi? Saboda ɗabi'a da hali mai kyau, wanda ake buƙatar mai imani ya kasance da irin shi. Ibnu Daghinna ya kawo Abubakar Siddiq a gaban Qurayshawa, ya ce, wannan bawan Allah yana ƙarƙashin zimmata, yana ƙarƙashin kulawata, da kar wanda ya taɓa shi da wani abu da yake mummuna. Irin wahalar da suka sha, azaba ta kai azaba wadda tilas Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rika tunanin waɗannan masu rauni, waɗannan da suke ana gaba kwamana a cikin garin Makka suka shiga musulunci, ana azabtar da su dare da rana, ya kamata a saba musu mafuta. Manzon Allah ya yi tunani akan Abu Habasha, ya aika su wajen Najashi, suka kai kuma Najashi ya amshe su. Duka ‘yan uwa fa wannan saboda gwagwarmaya ce akan addini. Mutum ya bar kantin shi, ya bar aikin shi, ya bar ‘yan uwan shi, ya bar matan shi, ya bar ɗiyan shi, ya bar dangin shi ya kama hanya ya tafi wani wajen da ba wanda ya sani, bai san kowa ba, bai san yanayin rayuwar wajen ba, duka saboda Allah, dan addinin Allah, dan yayi musulunci. Mu ayi watsan gobe mu. Amma a karanta aya, a karanta hadisi, ai aiki da shi ya gagare mu. Sai kame kame muke. To waɗannan mutane tabbas sun baiwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kariya a daidai lokacin da sun azabtu, an cutar da su, haƙiƙanin cutarwa. Hatta shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a karan kanshi an cutar da shi. Wata rana fa manzon Allah ya zo gindin Ka'aba, yayi sallah. Abu Jahl bai nan aka bashi labari, ai manzon Allah ya zo yayi ibada a bakin gindin Ka'aba. Yace ya rantse da sulata da suhuzza da sumanata da tarkace abin da suke bautawa. In manzon in wadin Muhammad ya sake zuwa gindin Ka'aba ce zai sallah. Ni kuma Allah kadai san me zan yi. Yace zai dauki kahon shi ya taka kan manzon Allah ya sujada. Sai kuma lan Allah ya nuna Abu Jahl cewa shi din ba kowa bane. Sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a gindin Ka'aba kuma ya yi sujada, kuma mutane kowa ya ji abin da Abu Jahl ya faɗi. Yanzu me ake jira? Abu Jahl ya dabbaka abin da ya faɗi nan. Ga manzon Allah yana sallah, ga jama'a a tsaye, ga Abu Jahl a tsaye. Abu Jahl ya tinkari manzon Allah kawai sai aka yana daga hannayen shi yana watsa su, yana ihu, yana komowa da baya da baya. Ya kasa yi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komi. Lokacin da manzon Allah ya kare aka tambaye shi, wanda daga cikin sahabbai ke tambaye shi, yace wai me yasa Abu Jahl bai faɗi abin da ya tabbaka, bai tabbaka abin da ya faɗin nan ba. Yace wallahi inda ya saki ya taba ni a lokacin da sai mala'iku sun mushi dauki doka dauki dan. Waɗannan bayan Allah sun bada dukkan wani abin da yake da tsada a rayuwarsu dan yin addinin nan, da ganin cewa addinin yayi gaba. A dalilin haka Allah sai ya ce waɗannan mutane ulaika humul muttaqun, waɗannan sune masu tsoron Allah, sune wanda Allah ya sanya kariyar shi tsakanin waɗannan mutanen da azabar shi. Sai aya ta gaba Allah yake cewa lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, kaga waɗannan masu imani suka aiwatar da ayyukan da Allah yake so. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban da suka yi imani da shi, da suka dawo, da suka biyo baya, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, suna da abin da suke so 'inda rabbihim, a wajen ubangijinsu. Sai Allah ya ce ai zalika jazaul muhsinin, wannan shine sakamako na waɗanda suka kyautata su, ma sai a kyautata musu. Hal jazaul ihsani illa al ihsan, yanzu shin akwai sakamako na mutumin da ya kyautata an ba kyautawa ba? Dukkan wanda ya kyautata to dole a kyautata mushi. To waɗannan mutanen sun samu wannan matsayi, ba haka ba kawai sun meke kafa suna dariya, la sun same shi bayan irin wahalhalu suka sha. Sun gabatarwa addinin nan, duk abin da kake tsammani na abin da ya shayi tunani ne, shawara ce, dukiya ne, ka duba lokacin da za a yi yaƙin Tabuka. Abubakar dukiyar shi ya kwaso gaba ɗaya, ya kawo gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiki. Usmanu ya kwaso wata mamakon dukiya, ya kawo gaban manzon Allah ya zuba. Manzon Allah ya riƙa caka hannun shi a cikin waɗannan dukiyar da Abu Usman ya kawo, yana takawa haka, yana daga dukiyar, yana kamar sheƙawa haka, yana sheƙa ta, yana cewa ma darra Usman ma fa'ala ba'da yau, daga yau ba abin da zai sake cutar da Usman a cikin musulunci daga wannan abin da ya aikata yau. Mu ina dukiyar mu take game da abin da ya shayi ba addini kariya? Manzon Allah yake cewa wa zai sai bi'ir buda'a sakamakon shi gidan aljanna? Usman ya sai ta bi'ir buda'a, rijiya ce mai ruwa, tana da ruwa mai daɗi. Lokacin da suka zo garin Madina babu ruwa mai daɗi wanda ya wuce na wannan rijiyar bi'ir buda'a. Ita kuma rijiya ce ta wani mutum Yahudi, saboda manzalar da ya zo garin Madina ya iske samfarin Yahudawa kashi uku. Akwai Yahudawan Banu Nadir, akwai Banu Quraiza, sannan kuma akwai Banu Qainuqa. To waɗannan Yahuda su suke mallake da wannan rijiya. Yanzu Abubakar sai a manzalla yake cewa zai saya wa musulmai wannan rijiya. Sai aka zo Usmanu sai yake cewa ni zan saya ta. Aje a mata farashi. Da aka je yin farashi da ya rubu sai ya ce wannan rijiyar ba zai saida ta ba. Zai saida rabin ta. Za a saida rabin rijiya? Ya za a gane saida rabin rijiya? Abin da yake nihi za a saida kwanakin nan, ma'ana yau ranar Usman ne, gobe ranar bai hude ce. Yanzu rabin nan sai aka zo aka cewa da ya hude ana so a saya, sai ce zai saida rabi, aka ce an yarda. Ya yi irin tsadar da ya ga dama, bai yi tsammanin za a iya saya ba, amma Usman ne ya saya. Usman da ya saya sai ke cewa to mutanen garin Madina, dukkan ranar da rana ta ce kowa ya je ya ja ruwa a cikin bi'ir guda a kyauta. Shi kuma bai hudu yake da rijiya, ruwa yake saida. Kenan a ranar shi kuma sai mutane su zo su rika saya. Yanzu iktisadiyya ne ya kamata mutane su yi. Ya kamata su rika sayan ruwa a randa ranar Usman ce sai in zo da abin cikawa na gaba ɗaya in cika iya adadin kwanakin da kenan gobe ban da buƙatar ruwa sai jibi. In kuma jibi zan taya ɗauka a nan zan saye shi a kyauta tunda ranar Usman ce. Mutane suka ƙaura cewa rijiya a ranar da ranar Yahudi ce. Yahudi ya ga cewa an mishi kadin tsaye. Yanzu sai zo yake lallaba Usman. Yanzu can da aka cinikin fara shi ake lallabawa, yanzu kuma shi yake lallaba Usman. Yace to kai Usman ka sake maimaita irin wancan kudin da ka bada na fari mana. Ka sake maimaita su sai a baka wannan rijiya. Sai Usman ya ce a ni abin da bukatanta. Amma in kana so a saya ni zan yi farashin da naga dama, in ka ga dama ka saida, in ba ga dama riki abunta. Kaga abin sai zama to mushi tila sai saida ka saboda bayan da zai. A lokacin wannan bawan Allah ya saida Usman ya bashi abin da ya bashi, aka rike rabin rijiya ta zama ta musulmai ce. A lokacin da aka yi wani fari a cikin garin Madina, mutane suka girgiza, mutane suka shiga cikin wani irin yanayi. Usman ya yi oda abinci daga ƙasar Sham. Wasu daga cikin alƙalmin tarihi suna cewa lokacin da abincin ya shigo garin Madina har sai da kamar ƙasa take motsawa saboda girman da yawan tawagga da ta ɗauko wannan abinci. Tana shigowa garin Madina, ‘yan kasuwa suka tarbe ta, kowa ta yake ya saya da kaza. Usman yana cewa ina an wuce wanda akwai wanda ya saya sama da haka nan. Wani zai ce ya saya kaza, Usman ya ce a akwai wanda ya saya sama da haka nan. Wane zai ce ya saya kaza, Usman ya ce akwai wanda ya saya sama da haka nan. ‘Yan kasuwa sai da suka kai wani mataki suka ce busu tsammanin a garin Madina dai akwai wani ɗan kasuwa da zai iya sayan wannan abincin sama da abin da suka saya. Waye ya saya Usman? Sai ce ciniki suka kulla da Allah, kuma Allah ya saye shi sama da wannan farashin da kuka saya. Da haka wannan abincin gaba ɗaya a raba wa talakawa. Ka ga masu yi don Allah, wannan fa aljanna ce suke nema jama'a. Yanzu kai kwamfarin kanka da irin waɗannan bayan Allah, kai ma aljanna kake nema, su ma aljanna suke nema. Za ka ci hakka zubda maƙwabcinka yana da takaicin yunwa. Aljanna suke nema. To waɗannan bayan Allah sun ba da duk wani abin da suka mallaka, kuma abin da ya shahi gangan jikinsu za su huta su je a yi jihadi da su. Ka duba lokacin da aka yaƙi Uhud. Yaƙin Uhudu iya ɗaya daga cikin yaƙin da ba za ka ce musulmai sun ci nasara ba, ba za ka ce kuma an ci nasara a kansu ba. Kan aka yi 50-50 aka yi. Kowa ya girgiza, kowa ya ji wahala. a lokacin da aka yaƙin Uhudu, bayan an musu wannan kaiwa ƙarshe sun wa'ada dan hasira ta kai kafure sun isko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kanshi. Al-Qalumat Tarihi suna cewa an ja kwari da baka an daidaici Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so bakwai. So bakwai aka ne aka muhace shi so bakwai, sahabi bakwai aka kashe a wannan wajen. Kibiya aka ja aka bugo bata ruwa sai wani ya fure sa jikin shi, shi ya mutu manzo Allah ya rayu. Sai da aka kashe mutum bakwai. Yanzu bayan an galabaitar da su a gajiye a galabaice, sun komo garin Madina, kayan su ajje kayan su, wani da sara 50 a jikin shi, wani da sara 70 a jikin shi, wani kaza, wani ba hannu, wani ba wane ne. Kuma Allah aiko mala'ika Jibril ya faɗi wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ai ga Qurayshawa sun sake dawowa, ku kuma ku sake fita. Kuma waɗanda suka komo daga Badar ɗin su ake so su sake komawa, ba a buƙatar wanda ba su taɓa su fita a yanzu. Waɗannan bayan Allah a haka suka ja jiki suka sake fita. Sun huta kuma Allah ya aiko mala'ika Jibril ya ce musu a sun koma waɗancan mutane suwa su komo. Allah ya yi alƙawarin cewa ya yahe musu. To mu yanzu mu auna mu wani irin aiki ne muka yi don mu samu yahe Allah. Mu yi muƙarar tsakanin abubuwan da waɗancan bayan Allah suka ƙaddamar don su samu gidan aljanna, ya zama musu sauƙin samun gidan aljanna da irin ayyukan da mu muke gabatarwa. To shine Allah anai ke bamu labarin wallazi jaa bis sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Wai yanzu irin waɗannan mutane mu ɗan ajin tabarakallah sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wai a yau a samu wani mutum kazani wanda bai san inda aka dosa ba, wanda ba a san musulunci shi ba, ya shigo cikin musulunci a cikin wallazina jaa'u min ba'dihim, ba wanda ya tabbatar da imanin shi karɓaɓɓe ne ko ba karɓaɓɓe bane ba, ya daga baki ya riƙa zagin waɗannan sahabbai. Suna ake cewa ɗan Shi'a, wadda ƙasar Iran ita ce kusan jagora a kan abin da ya shahi zagin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, tun daga irin su Aisha, irin su Abubakar, irin su Usmanu, irin su Umar, irin su Talha, irin su Sa'ad, irin su Sa'id, irin su gasunan gaba ɗayan su da irin matsayin da suke da, amma a yau sun zamanto abin zagi, an mai da zagin su shine addini a cikin addinin Shi'a. Da aka waɗannan bayan Allah na gaba yayi gaba, na baya sai dai labari. Nan gani nan bari nan, ba yanda za ka yi da su. Mutane ne wanda Allah ya riga ya zaɓe sun gane. Ai shine Imamu Maliku Allah ya rahama a gare shi ke cewa ɗan Shi'a ya ce kafirai masu zage sahabbai. Aka ce aka rabu Allahu me dalilinka, ya ce Allah yake cewa liyaghiza bihimul kuffar, don su zamanto baƙin cikin kafirai. Kenan duk mutumin da yake baƙin cikin Abubakar, yake baƙin cikin Umar, yake baƙin cikin Sa'ad, yake baƙin cikin kaza kaza kaza, kenan meye? Kafiri ne. To a yau a nan Nijar da muke ciki, suna nan suna shimfiɗa muguwar aƙida ko kuma mugun tunaninsu a cikin makarantu ne, a cikin tele ne, a cikin wane ne, suna da wakilai, suna da yaran da suka yi son karanci wannan mummunar aƙida ta zagin Aisha, zagin Hafsa, zagin Umar, zagin kaza zagin kaza, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har sun kai matakin da suke da jami'a a nan cikin Nijar. Daga duk mutumin da duk wanda ɗanta ko ɗiyarta ta samu bak ko kuma za ta yi wani karatu, kar a ce miki karatun larabci ne, a cikin karatun larabcin ba ku kawunci, ina amfanin larabcin da za ka je ka karanta ka zo ka riƙa zagi Abubakar da Umar, me amfanin shi? Bayyana. Saboda gwanda ka dawwama a ƙauyenku, gwanda ka dawwama a garinku, gwanda ka dawwama da abin da ka tashi ma ka ga ana yi ma sauƙi a kan shiga wannan addini. Za a kawo muku wasu labaru na ƙarya, wasu abubuwan da ba haka aka yi ba, kawai saboda a ɓigar da tunanin mutumin da bai sa addini ba. da haka ku kasa ku tsare in iyan ku za su kace sun tayi karatu la sai ma nan yami to ku san a ina ne suke karatu ko me suke karantawa kar ku yi kuna rikicin da jarabar neman karton na banza kaje ka bar musulunci ma gaba daya wajen aka ce gyaran gida an bata ido da haka mutum ya kula saboda akwai yara ɗaiɗaiku a garin nan wanda sun samu vaccination suna karatu a irin waɗannan makarantun ba su da wani amfani saboda ba abin da za a kai maka in ba shubha ba ka zo ka ta wasu maganganu akan abin da baka sani akan abin da ba haka nan ba baka iya jin aya baka iya jin hadisi amma kana da kicin zagin sahabbai kana zagin Umar kana zagin Abubakar Allah kiyaye to waɗannan mutane kaga din nassin Qur'ani kuma yanzu ka duba siyakin da Allah ya magana anan wallazi jaa bis-sidiq yace wasaddaqa bihi ya gaskanta shi wa ya gaskanta shi Khumaini ko Tabarisi malaman shi ne la wa ya gaskanta shi anan Abubakar Siddiq illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thani yaslayn iz huma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan way shugaban kasar Iran ne ko Abubakar ne Abubakar ne nassul qur'ani ya nuna cewa waɗannan mutanen ƙarshe ne waɗannan mutanen bakura ne can da Allah yake cewa cikin suratul nur wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulul qurba wal yatama wal masakin da wake magana ana magana akan Abubakar can da Allah yake cewa cikin suratul layl wasayujannabu hal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka ana nihi akan wa Abubakar wannan mutane sun tafi Aisha radiyallahu anha gargadi Allah yake yana jan kunne ga waɗanda suka zarge ta da aikata aikin alfasha yake cewa innal ladhina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fil ladhina amanu yace lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah waɗanda suke da niyyar su ga cewa alfahasha na zargin Aisha da zina ya yadu a cikin gidajen musulmai Allah ce waɗannan suna da alƙawalin azaba da wala'anci a nan gidan duniya da gobe kiyama idan Qur'ani yayi magana baka yarda ba kuma kai kana da awarcha musulmi ne kai miye zai magana ka yarda da haka waɗannan mutane Ubangiji subhanahu wataala ya tsarkake su kamar da Abdullahi da Abbas yake cewa Ubangiji ya duba al'ummar suke rayu za su rayu ƙarshen lokaci manzo Allah ya zama to shi ne mafi tsoron Allah Allah ya ayyana shi a matsayin manzo sannan kuma ya duba zukata sai ya ga zukatan sahabbai su ne mafi tsarkin zukata sai Allah ya sa suka zama to su ne wasu taimakawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka duba yadda Allah ya haɗa tsakanin zukatan waɗannan bayin Allah suka zama to kalbuniya ya shuddu ba'dahu ba'dan suka zama to kamar rai guda daya in ka taba wani ka taba wani Allah yake cewa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa zai fifita ka akan abin da shi ma yana da bukata akai wannan rayuwar da sahabbai suka yi waye zai ta idan waɗannan mutane ba su samu kariya ba da sunan addini waye zai samu kariya idan waɗanda manzo Allah ya ba su tarbiyya da kanshi ya rayu tare da su ya zauna tare da su akai lokacin zafi sanyi damuna ya karantar da su gaba ɗaya idan ba su karanta ba su samu tarbiyya ba waye zai samu tarbiyya kuma waye mutumin da zai iya tarbiyyantar da jama'a idan manzo Allah bai tarbiyyantar da su ba yanzu mutumin da zai zo ya zargi sahabbai kaman kai tsaye yana zagin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nuni akan cewa manzo Allah ya yi fashali a cikin abin da shi tarbiyya ko mun karancin karatunka ko magana da aka kawo ta kana da hankali ka san inda ka dosa da haka waɗannan mutane Allah ya ce lahum ma yasha'una 'inda rabbihim suna da abin da suke so a wajen ubangijin su da Allah ya ce zalika wannan fa sakamakon da Allah ya ba su jazaa'ul muhsinin sakamako ne Allah madaukakin sarki ya bada ga su waɗannan mutanen ai al-mazkur min na'imil jannati jazaa'ul muhsinina fi a'malihim Allah ya sakanta musu a dalilin ayyukan da suka aikata. Sai Allah ce huwa liyukaffirallahu anhu. Allah ya gafarta musu ya kankare musu. Aswa alladhi amilu. Mafi munin abin da suka aikata, ma'ana ayyukan da suka aikata na ba daidai ba. Sannan kuma wayajziyahum. Allah ya musu sakamako ajrahum a ladan aikin da suka aikata bi ahsani alladhi kanu ya'malun. Da mafi kyawun abin da suka aikata Allah zai ba su lada. Kai Allah ya ce zai bada, kai me naka a cikin rikici? Kai imaninka ne yanzu wayar da ma cewa kai mai imani ne? Ana kyauta maka tsammani ne ko? Ko ba ka ba? Yanzu duk wani mutum da zaka zama mai imani, ana kyautata tsammanin kina da imani, ina da imani, yana da imani. Amma na sahabbai kuma katne, babu shakka. Babu da kyautata tsammani, a katne. Dan Allah ya ce ulaika humul mu'minuna. Me yace? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Wannan su ne masu imani. Allah ya ce da gaske. Waye musu shaida cewa masu imani ne? Allah musu. Yanzu ga ni da ke, wa mana shaida muna da imani a yanzu? Mun samu wannan shaida suka samu? Ba mu samu shaidan da sahabbai suka samu ba. Kuma shi kenan sai ka zo ka zuba kanka cikin rikicin da baka ihu da kanka a ciki. Kai miye naka, kai kai abin da zaka bauta wa Allah, kaga cewa ka wanye duniya lafiya, ka samu aljanna, ka zo ka shagaltu, ka mai da zagin fiyayyun halittan Allah shi ne addininka. Allah kare mu. Waɗannan ayoyi suna karantar da mu abubuwa kamar haka. Abu na farko, Ubangiji subhanahu wataala yana jan hankalin mutane akan kar su riƙa yin ƙarya suna jingina wa Allah. Kaki ce ai Allah ma haka yake, alhali ba inda Allah yake. Kuma an yi hajjar ce biki sani ba. In za ki magana da sunan addini, ki tabbatar da kina da dalili kat. Ba haka ba kawai, idan addini shi ne mai daɗin hawa, ka ji mutane suna magana a cikin radiyo ya ce ai Allah ma ce kaza, ai musulunci ma yarda da kaza, alhali ko bai da dalili. Mutum yayi hankali. Mafi girman hatsari a rayuwa yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya. Ba wani mutum mafi zalunci sama da mutumin da zai ƙarya jingina wa Allah. Haka kuma abin da ya shafi ƙaryata addinin musulunci da ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, duka mutum ya yi hankali da su. Ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ƙaryata abin da ya zo da shi. A karanta hadisi suka ce kai mu mai raba, ko kuma a ruwa haka muka saba ba, ko kuma mu a magaran ba a yi, ko a gidanmu ba a yi. Rashin yin aiki da hadisi daban, ƙaryata shi kuma daban. Abu na biyu, a cikin waɗannan ayoyi akwai bayanu jaza'il kadhibin ala Allahi wa rasulihi, sakamakon duk wanda ya ƙaryata Allah, ya ƙaryata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma shi ina ce wuta. Kalmar da ba su a ce duk wanda ya ƙaryata Allah da manzon shi, kuma shi ina ce wuta. Abu na uku, at-targhibu fi sidqi fi al-i'tiqadi wal aqwali wal a'mal. Akwai kwaɗaitarwa a cikin wannan ayoyin cewa mutum ya zama mai gaskiya a cikin abin da ka ƙudurce a cikin zuciyarka, a cikin maganar da bakinka zai furta, a cikin aikin da gaban ka za su aikata. Dole a zamanto ya zamanto an samu gaskiya a ciki. Sannan abu na hudu, fadlu taqwa wal ihsan wa bayani jaza'ihima 'inda Allah ta'ala yawm al-qiyama. Wannan ayoyi suna mana magana akan bayanin falala da tsoron Allah yake da da mutum ya kyautata aikin da yake aikatawa saboda ya samu sakamako kyakkyawa a wajen Allah mai girma da buwaya. Ayoyi na gaba, Allah ke cewa alaysa Allahu bikafin 'abdahu wa yukhawwifunaka bil ladzina min duni wa man yudlilillahu fama lahu min had wa man yahdillahu fama lahu min mudil alaysa Allahu bi'azizin lintiqam wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ardi la yaquluna Allah قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. A waɗannan ayoyi Allah na cewa alaysa Allahu bikafin abda, wai shin Allah maɗaukakin sarki bai kai matsayin da zai wadatar da bawan shi ba? Shin Allah bai ishi bawan shi ba? bawa ya zamanto yana neman dauki daga wajen wani daga wajen wani daga wajen ina daga wajen ina wai shin Allah bai ishe ka ya zamanto maka a matsayin abin dogaro ba me amsa bala Allah ya kai Allah ya isa aka ne zamanto ya wadatu bawan shi bala huwa kafin abdahu Allah ya wadatu bawan shi anan abd anan annin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil tahdid bi sifatin amma sannan bi sifatin bi sifatin khassa sannan bi sifatin amma dukkan wani mutum mai imani Allah ya wadaci bawan shi Allah ya kai ya baiwa bawan shi kariya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi kariya Allah ya kare shi wallahu ya'simuka minan nas Allah ya ce ubangijinka shine zai baka kariya daga mutane wa in kadu la yadhiqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun go Allah ce wa huwa illa dhikrul lil alamin yana suke sama manzo Allah ido yana suke maganganu akan shi in ba da kariyar ubangiji subhanahu wa ta'ala ba aida sun cin mushi to Allah ba shi kariya sannan kuma anan alaysa Allahu bikafin abdahu idan zama to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan kuma yana raddi ga ɗan bid'a wai ba za ka ce manzo Allah bawan Allah bane alhali Allah ya hudu ko bai hudu ba Allah ta subhanallazi asra bi abdihi wai abdihi ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace tabarakallazi nazzala al-furqana yace ala abdihi wai abdihi ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to waɗannan ayoyi idan muka dauke su gaba ɗaya suna ƙara ƙarfafa ma'anar cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi da kanshi ya ambata cewa mafi abinda nahi kauna ku faɗi mini ku ce mini bawan Allah manzon Allah to shine Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abda sai ya ce wayu khawfunaka suna tsoratar da kai billadina min dunihi da wasu tarkace wanda basu kai Allah ba bi ma'ana ay bil asnami wal awsan suna tsorata ka da guma kai 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 an wadi walata magana kai 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 an wadi uzza magana kai kai kake hudun haka akan waliyi wane ko shehu wane to bari ka ga abin da zai same ka ba abin da zai same ka ba abin da zai same ka Allahu kafin abdahu Allah zai ba bawan shi kariya dan haka kar ya so kar su tsorata ka akwai Allah ka sa Allah a cikin zuciyarka ka sa Allah a cikin abin da ya shafi tunaninka da ayyukanka da kai da kawuwanka kenan kar wani abu na a tsorata ka da wani gumki ko wani malam wani ko wani wane da sauransu ba abin da za su iya yi maka kai yanzu rikicin da ake ciki tsakanin ahlus sunna da wanda suke yan bid'a in a ce wannan suna da ikon za su farda wasu kai ka san akwai wasu kalan malaman da an mance ma da cewa an farda su ko ba ka wani ba amma aran sai da zai su in dai za ka karanta azkar to kuma kai kariya san fur san fakka da matsala kai ka san inda abin da suke wadannan barazana za mu farda wani za mu yi kaza mu muke kaza wani kurciya wani wane ne wallahi akwai kala mutanen da inda suna da ikon yi da zai sabar da su amma suna nan suna ana ci gaba da challenge ana ci gaba da kakkabe bid'a da tabbatar da sunna to shine Allah yake baka labarin cewa suna tsoratar da kai da wani abin da bin duni can kuma bayan Allah kakka tsorata ka ji tsoron Allah kawai magana ta riga ta gani shine Allah yake cewa alaysa Allah wa yukhawfunaka bil ladina min duni sai ce wa man yudlilillah dukkan wanda Allah mai girma da buwa ya fitar da shi to fa malahu min had wallahi babu wani wanda zai ishe da shi yanzu shekarar jiya nake kallon wani bidiyo a ƙasar India wai fami ce guda ha amma wani sa an mai damara an sa mushi filar an sa mushi sarƙoƙi ana bin shi da turaren wuta wai an zo gidan ku an jeru kowace sai ta zo ta zube ƙasa sai sa ɗin shi wata sa ne sai ta ɗauki kafanta sai ta dora a saman bayan mutuma an ta dan tsaya kadan sai ta saki ita ma da kanta an ba ta takaranta akan wannan yin tun daga kankanan gidan an banyan gaba ɗaya wannan zai sunkuya ta dora in ya tashi yana shaho jikin shi yana jin dadi yana farin ciki a cikin ventinin circle da ake ga cewa dan adam ya waye amma ka duba su a cikin halin da suke wai tsariya su za su bata kamara su za su bata abinci su za su bata abin sha su za su bata komi batta magana batta yi amfanar da kanta da komi batta yi cutar da kanta da komi amma ga suna bauta mata a ventinin circle kai ka san shari'a ta Allah ce ji abubuwan da suke na ci gaba da wayewa sun waye sun ci gaba a duniyance amma a bangaren da ya shahi lahira kuma zero ne fanko ne bisan komai ba da aka shari'a ta Allah ce a ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ghaba anhu ismuhu sunan shi ya shige mu ya daga cikin abin da ya sa ya musulunta gunkin shi da yake bautawa a cikin gida kawai da yake kasuwa da ya dawo sai ga gunkin kare ya zuwa mai bauli kare mai hutsari ko Allah ya shafa shi kuma da zai hutsa kasuwa ba sai da ƙarshen shafa ke shafa a jikin shi da su zai samu albarka da ya zo gare tuka ya ta faɗa su mutane ba san kima abu ba yanzu Allah za a zo a maka za a zo ya wanke ma Allah na shafi ne yanzu Allah ya sake fita wani lokaci ya sake komowa a zakari iya da wata ɗabi'a shi ma a inda ya saba yin bawali to duk inda in ya zo wajen sai ya yi in ya zo wajen sai ya yi ya sake zuwa kan wannan gunke sake to shi kuma a cikin gidan shi akwai wanda suka musulunta dama abun kaman ɓangare biyu ne a cikin gidan ga wasu masu imani ga wasu ɓangare kuma shi ne a cikin ɓangaren da ba su yi imani ba a lokacin ana kwatanta musu cewa waɗannan abubuwan da ba sa ji ba sa gani aka nawa kallon kai a gidan ka kai kowa shekaru ba amma kuma ka zo kana bauta wani abin da yanzu ka ga nan da ka tsaye kasuwa hutsari kare zo ne ya ce ai bai san kimar shi ba ne shi ma yanzu ya sake zuwa da ya dawo hallo sake iske karen hallo ya zo ya sake mai bawai eh kiskiri ya ce kai ya ce wai a rabbun wai da shi ubangiji ne kuma ya hulu su'alabani alaihi ya zamanto a su'ula ba za a kowal kyarkeci ko a ce dila ko a ce kare zai zo ya mashi bawali kuma ya kasa kare kanshi sai ce ai ko duk abin da kare mai hutsari ai ko ya kasanta yanzu ni kin nan ma da ni ba Allah bane ba amma kaga kai abin zai hutsari ba kawai daga nan dake wannan gumkin ya buga yace shi ma ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sai shiga cikin musulunci to kaga shari'a ta Allah ce dan ka in kaga abin da wani yake wanda bai shari'a ba sai ka rika mamaki wani ya zai mutun ya rarrauna to shari'a ce ba ta zo ba da kai da Allah ya shirye ka sai ka ma Allah godiya akan ni'imar da Allah madaukakin sarki ya maka da ka wambul yudlilillahu fa malahu min haj ina ganin ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata saboda lokacin ya kare kenan mun tsaya aya ta 36 a cikin suratul zumar in Allah ya yarda kenan gobe za mu dasa daga inda muka tsaya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.